addu'a ta gaba ma yaqulu man khafa qauman, wanda duk yaji tsoron wasu mutane. Kaji wasu mutane aka ce ko ma su wai, duk wanda kake jin tsoron sa, to ga abinda zaka hada shi da Allah da shi. Me yasa kake jin tsoron sa? Kai ka sani, wataƙila zai zalunce ka, wataƙila maha'inci ne, wataƙila zai maka sanadiyar rabuwa da hanyar neman abincinka, wataƙila zai raba ka da iyayenka, wataƙila zai shiga tsakaninka da ƴaƴanka, wataƙila 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 nema yake ya ga wallanka, nema yake ya girbe ka. To duk wanda kake jin tsoron makircinsa, ko mutum ɗaya ne, ko biyu ne, ko uku ne, ko al'umma ne, ko jama'a, matuƙar kai kake da gaskiya, to ga addu'a. Waccan riwaya sahihi ya ce Muslim ya ruwaito ta cikin sahihinsa, wannan ɗin ma ɗin Muslim ɗin ne ya ruwaito, Allahumma kfinihim bima shi'ita, Allahumma kfinihim bima shi'ita, ya Allah ka isar min dangane da wannan abokanan gaba, ko ka isar min dangane da wannan wanda nake jin tsoro da abin da ka ga dama. Allah ka zama shamaki tsakanina da su, Allah ka zama shamaki tsakanina da shi, shine ikfinihim bima shi'ita. Hadisin Suhaib ibn Sinan, Abu Yahya Rumi, shi ya ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kalmar ikfinihim tana nufin ya Allah ka tsare ni, ka bani kariya, bima shi'ita, da duk abin da ka so na hanyoyi na bawa dan adam kariya da tsaro. Shikenan, ba wahala. Allahumma ikfinihim bima shi'ita. Ai al'amarin nan da aka kullo maka alhaji abin sai dai addu'a, Allah kiyaye, ce ba komai. Ka je ka kafu da daddare ka tai Allahumma kfinihim bima shi'ita, Allahumma kfinihim bima shi'ita, Allahumma